لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجد الغدية كأن مدوك كنسان كيدا يكادر تبتروهم أو أن مسلاة من البركة لا مسجد دعوة والإرشاد لمن شيء قبا نكرتون لتاه من البركة نبلوغ المرام من أفاتا أبن نظام فأنا ديدي الله يبام لا دا كسكريكما الله يغفر تامنا taken karatun mu na yau shine sabiluka fid dunya sabilu musafirin wala budda min zadin li kulli musafirin zaman ka a duniya kaman tahiya ce ta mai balaguro shi kuma kowanne mai balaguro dole yana buƙatar guzuri to menene guzurin da zaka yi na wannan tahiya ta duniya shine Allah yake cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kuyi guzuri amma ku san mafi alkhairin guzuri shine takawa shine tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya kara mana tsoron sa in kuma masu girma idan ba manta ba har yanzu muna a cikin babu diyati ba mai bayani akan diyoyi zamu tashi hadisi na 1,186 ما لا يجي وعنه الضمير يقود إلى أمر بن شعيب هيا صدق جريس أمر بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظل ياتي في المواضح خمس أتكن جموا ودتك بينا أشي زا أبادا راكمي قدا بير خمس معنى راكمي قدا بير من الإبل نادق لكم ما رواه أحمد الرتوس والأربعة نمروي تاب داهد وزاد أحمد ياكارا والأصابع سواء أن ياتوا دكتين كلهن عشر كو النادق تكنسو تابوما عشر تابوما من الإبل نادق تكراكم ما وصححه ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة يا إن انتوانا حديث وابن الجارود الإمام ابن الجارود wannan hadisi kenan yana bayanin diyya ta jimuwa idan aka jima mutum ga kai har jimuwar ta kai ga kashi to diyyar sa shine za a bashi raƙumi guda biyar shine me yake da suna diyyar sa idan kuma ɗan yatsu ne kowanne yatsa idan aka karya sa to za a bada diyya ta raƙumi guda goma kamar yadda muka gani a wancan satin mun san da cewa a musulunci idan ka jima wani to ɗaya cikin biyu ne ko ya nemi a yi kisasi ma'ana ya rama ko kuma a biya shi diyya ko kuma ya ce ya yahe gaba ɗaya ɗaya cikin uku kenan in ya ce kisasi za a yi ka karya mishi ɗan yatsa kai ma sai a karya ma ɗan yatsa irin ɗan yatsan da karya masa ka hoshe mishi kai yanzu shi ma kisasi yake so kai ma sai a hoshe maka kai wal juruha qisas in kuma ya ce diyya in jimuwa ce ta kai raƙumi guda biyar in kuma ɗan yatsa ne raƙumi guda goma wannan musuluncin ya tsaurara wannan ne don saboda mutum ya nisanci jima mutane mana ya ce wa anhu qala har yanzu ya ce da gare sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce aqlu ahli dhimmati diyya ta kahuran amana nisfu aqlil muslimina rabin diyyar musulmai ce rawahu ahmad rawaitu sawal arba'a da rawaita haddama rawaita hadisan nan guda hudu wa lafzu abi daud amma a lafazin abu daud diyyatul mu'ahidi nisfu diyyatil hurri diyya ta kahurin amana rabin diyya ta daci ma'ana musulmi da wanda ba bawa ba walin nisa'i a riwayat imamun nasa'i aqlul mar'ati diyar mace mithlu aqlir rajuli kamar diyar namiji ce hatta yabluga thulutha min diyatiha har sai ya kai ɗaya cikin uku na diyar ta. Sai dai wannan hadisin da'ifi ne, wannan hadisin da'ifi ne. Wannan hadisan gaba ɗaya da ruwayoyinsu suna bayanin diyoyin nau'in mutane guda biyu, mace da kuma me yake da suna kahurin amana. Ma'ana shi kahuri idan aka kashe shi, idan wani musulmi ya kashe shi a cikin kuskure ko abin da ya kama da haka, in za a ba da diyya to rabin diyyar musulmi ce. Idan ka kashe musulmi cikin kuskure, diyya raƙumi guda nawa ne? Guda 100. An gane ko? To shi kahuri in ka kashe shi diyya raƙumi guda 50 ne. Afanaj'alul muslimina kal mujrimi, kenan ba ɗaya ba ne. Wancan jinin musulmi ya yi daraja a kan jinin kahuri. Sannan mace ita kuma diyyarta ita ma rabin diyyar ɗa namiji ce. Idan ka kashe mace cikin kuskure raƙumi 50 ne. Wannan hadisin ya ce kwatankwacin ta namiji ce, amma da'ifin hadisi ne. An gane da kyau ko? Magana mafi inganci ita mace diyyar ta rabin ta namiji ce. Mata za su iya cewa an yi zalunci ko? Sai mu ce musu ina ainan adalci ne musulunci ya yi, domin lokacin da musulunci ya zo mace in ka kashe ta ka kashe banza. An gane da kyau ko? To ina lahi da ya zo ya ce a baku raƙumi 50 an kashe ku? Adalci ya yi ko kuma zalunci ya yi? Ba a ma kawo zancen zalunci. Kenan lokacin in ka kashe mace ka kashe banza. An gane da kyau ko? Da musulunci ya zo ce to sai an ba da diyya, in ka kashe ta sai ka ba da raƙumi 50. Amma idan wajen kisasi ne na qatlul amd, idan qisasi ne za a yi shi wannan babu wani bambanci. Ka kashe mace da gangan to kai ma za a kashe ka, amma wajen diyya ne aka bambanta. An gane da kyau ko? Wannan shi ne kira dai malai ce wa anhu qala, har yanzu da gare sa ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqlu shibhil amdi, diyya ta kisa mai kama da ganganci, mughallazun ana tsananta ta, mithlu aqlil amdi misalin diyya ta ganganci, wala yuqtalu sahibuhu, sai dai ba a kashe wanda yayi kisa mai kama da ganganci. Wadhalika, an yi wannan ne an yanzu wa shaytanu, dan kada shaydan ya zuga mutane. An gane da kyau ko? Yanzu wannan ya zo alqur'ani, wa imma yanzaqannaka min ash-shaytani nazghun. An gane ko? To duka daga duka ma'anan su guda kenan. Dan kada shaydan ya zuga ku, fa yakunu dima'un bainan nasi, sai jini ya kasance tsakanin mutane, fi ghairi daghinatin, ba tare da wata kiyayya ba, wala hamli silahin, kuma ko kuma daukan meke da suna makami. Akhrajahu Darqutni, Imam Darqutni rawaito sa wada'ahu, ya da'ifantar da shi. Sai dai magana mafi inganci hadisi ne hasan. Ma'anar wannan hadisin yana bayanin nau'in diyya ta kisa kala biyu. A baya mun gani akan cewa kisa kala uku ne, akwai qatlul amdi, kisa na ganganci da gangan, akwai qatlu shibhul amdi, kisa mai kama da ganganci. An gane da kyau ko? Akwai qatlul khata'i, shine kisa na kuskure. Kowannen su akwai abin da ke bambanta shi. Kisa na ganganci shine kai niyyar kashe shi dama. An gane da ko? Shi kuma kisa mai kama da ganganci shine ka bige sa da abin da yakan iya yi kisa, amma kai niyyar ka ba kashe shi ba. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Sannan kisa na kuskure shine baka ma nuhi ka bige sa ba da abin da ka same sa. In mota ce baka ma nuhi dama ka kwashe shi ba. To wannan shine kenan. To wannan hadisin yana bayanin nau'in diyya ta kisa na ganganci da kisa mai kama da ganganci. Dukkanin su diyyar su mughallaza ce. A baya mun gani akan cewa diyya kala biyu ce, akwai diyya mughallaza, akwai diyya mukhaffafa. Diyya wadda aka tsaurara da diyya wadda aka sauƙaƙa. Diyyar da aka tsaurara ita ce wadda cikin raƙumi guda 100 da za a kawo dole sai an samu raƙumi 40 kowace tana da me? Tana da ciki. An tsaurara ko ba a tsaurara ba, ita kuma wacce ba a ce sai an kama mai ciki ba. Domin aka ce raƙuma 40 mai ciki, to kama an ce raƙuma guda nawa ce? 80 ko? Tunda wannan shi ne, tunda mafi yawanci dabbobi ba su cika yin bari ba kamar mata ko kamar ɗan adam. ɗan adam su ne ake samun mata suna yawan bari musamman wannan zamanin da ciye-ciyen abubuwa ya yawa. Da wuya ka samu sabon aure an gane da kyau ko ya zamanto lokaci guda an samu aihuwa a wannan zamanin ba tare da an samu bari ba, sai ka samu sai an samu bari ɗaya biyu sannan a samu wanda zai tsayawa, bari ɗaya biyu sai a samu wanda zai tsayawa don matsaloli na ciye-ciye da abin da ake da abin da ya kamata haka. Kiran wannan shine abin da wannan hadisi yake bayani, ma'ana kisa mai kama da ganganci an hana a yi kisasi ne, an hana a kashe wanda ya irin wannan kisa ne don saboda kada shaitan ya tsa mutane suna haka kuma ya zamanto ana ta kashe mutane ba tare da mutum ya yi dagangan ba. Wannan shine kenan. Mala ya ce wa an ibni Abbas, an karɓo daga Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Allah ya dana su shi da ma'aikinsa, kala ya ce qatala rajulun rajulan, wani mutum ya kashe wani mutum ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzon Allah, faja'ala an-nabi diyatahu, sai manzon Allah ya sanya diyarsa 12,000, manzon Allah ya sanya diyarsa shine 12,000. Wa rawahu al-arba'a, marwayta hadisan nan guda hudu suka rawaito sa, wa rajjaha an-nasa'i, imam an-nasa'i ya rinjayar da shi, wa abu hatim da abu hatim sun rinjayar da cewa hadisi ne mursal. An gane da kyau ko dai kinan wannan hadisin da'ifi ne, lakin al-amal alayhi, al-hadithu da'ifun lakin al-amal alayhi. Idan ya kasance mutum zai ba da diya ta raƙumma sai kasance shi bai da raƙumma, to a wannan lokacin sai a koma al-badal, domin ka'ida suke cewa al-aslu fi diyati al-ibn, al-aslu fi diyati al-ibn, ma'ana asali a wajen diya shine a ba da raƙumma, sai dai kuma suke cewa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal, idan aka rasa asali sai a koma ga badali, ma'ana in aka rasa raƙumma sai a koma ga kuɗi, baka da raƙumma to sai a koma ga kuɗi. Magana mafi inganci shine za a kiyasta raƙumma guda 100 kinnan da aka ce za a bayar, nawa za su iya yi? An gane da kyau ku a wannan lokacin abinda aka kaddara raƙumman za su yi su za ka bayar a matsayin kuɗi. Wannan shine me yake da suna magana wadda take mafi inganci tsakanin mangunan malumai. Idan aka rasa raƙumma za a koma ga kuɗi, idan kuma kuɗi ne za a kiyasta raƙumma guda 100 nan da mutum zai bayar a kiyasi nawa za su iya yi, to abinda za su yi shine za a bayar. Shi kuma kiyasi ya danganta daga lokaci zuwa lokaci, akwai lokacin da raƙumma suna hauhawa, akwai lokacin da suna sabka. Kinan shi yasa me yake da suna malamai ba su kaddare ba, ba su kayyade ba, dole in kuɗi ne na diya ga abinda za a bayar sai abinda aka kiyasta. Mala ya ce wa an abi rimsa, an karɓo daga abu rimsa, a samu na wannan sunan a dictionary. Rimsa suna ne daga cikin sunaye na magabata. Rimsa, an gane ko? Jayyid. Qala yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, na zo a wajen ma'aikin Allah, wa ma'i yabni, a wurina a tare da ni akwai ɗana. Fa qala sai yace man hadha, waye wannan yaron da ka zo da shi? Qultu, sai nace ibni, ai ɗana ne. Ishhadu ashhadu bihi, an gane ko? Ina shaidawa da cewa ɗana ne, shine ma'anar ashhadu bihi. A wata riwaya sai da ya rantsuwa ya ce i wa rabbil ka'aba, eh na rantse da wanda, na rantse da ubangijin ka'aba, ɗana ne wannan. An gane ko? Ina shaida maka da cewa shi ɗana ne. Qala, sai manzo Allah ya ce amma innahu la yajni alayka, amma ka san da cewa shi ba zai ɗauki laihinka ba, ma'ana in ka kashe wani ba za ka kawo shi ba ka ce shi za a kashe a maimakon a kashe ka. Wala tajni alayhi, haka kai ma ba za ka ɗauke masa laihinsa ba, ba za ya kashe wani ba ka zo ka ce maimakon a kashe shi kai amin kai a kashe ka. Musan ko an gane da kyau ba? Shine idan mutum ya wani laifi na jinaya, ka karya ma wani haƙura, yanzu an zo za a karye naka, sai ɗanka ya ce a abin yadda a karye ma babana, maimakon a karye ma babana a karye nawa, sai a ce a to ai ba kai ka karye haƙoran ba ko? Domin me Allah yake cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, laihin wata baya hawa kan wata. Wannan shine kenan. Kun ga wannan aya tana ɗaya daga cikin qawa'id alfiqhiyya wanda suke shiga abubuwa masu yawa. Misali dan zina, zaka ga akwai masu tace fadin da suke cewa dan zina bai shiga aljanna, to kun ga aya ta karyatar da su, wala taziru waziratun wizar ukhra, shi bai da laihin komai, wanda a shekarun baya kamin zuwan sunna haka ake ta yadawa, wanda yada wannan maganar yasa duk yaron da ya zo ta hanyar zina to bai zamantowa mutanen kirki, dan gane yake ko yayi sallah aikin banza ne, an gane da kyau ko sai kasance mafi yawanci yan daba da yan kwace mafi yawancin su biyan zina ne, dan suna ganin ko sun yi aikin kwarai bayan aljanna bane, an ce musu yan wuta ne, to sallan me za su yi su baka lokaci, kowa ma ya mutu ya ana so. To amma da ahlus sunna suka zo suka nuna wannan ƙarya ce, wannan kuskure ne, wanda yake nuna yake da suna albarkar sunna. Kenan wannan hadisin yana nuna dai duk laihin da ya shahe ka to wani ba zai doke maka shi ba, duk wanda zaka ma ta'addanci to kai za a ramawa a kanka, wani ba zai doke maka wannan ba. Malai ya ce babu da'awar dami wal qasama, babu mai bayani akan ikirarin jini da alkasama. Ya ke ce ma ikirarin jini shine ka ce wani ya kashe maka wani, shine ikirarin jini, ko ka ce wani ya zubda maka jini, wani ya karya maka haƙora, da'awa kenan. Wal qasama da al qasama, me ake cewa al qasama? Shine a kashe muku dan uwa sai ya kasance kuna zargin wasu da su suka kashe shi, amma ba ku da dalilin da yake cewa su suka kashe shi, zargi dai ne kuke, an gane ku? To a wannan lokacin in har kuna so a yi muku kisasi ko diya, to sai kun zo kun yi rantsuwa guda 50, in kun yi rantsuwan nan shikenan a wannan lokacin sai a muku abin da kuke so, an gane da kyau ku? Idan muka zo dai a cikin tafasirin za mu ga bayani ƙara a kan wannan, shi ake cewa alkasama, daga alkasmu ne, don saboda rantsuwar da ake mai yawa a ciki. A cikin shari'a babu wurin da ake rantsuwa mai yawa kamar wannan hukuncin, ya ishe nuna maka girman al'amarin zubda jini, ta yanda wai akwai lokacin da za a zo ka yi rantsuwa 50, al'amarin zina kuma rantsuwa nawa ce kawai? Guda hudu. Bata wuce guda hudu ba, amma shi al'amarin zina, al'amarin kisa, har rantsuwa guda 50 za ka yi idan ka tallafa ma wani, kai ka zargi wanda cewa ya kashe maka naka. Malai ya ce an Sahal ibn Abi Hatma, an karko daga Sahal dan Abi Hatma, an rijalin min kubara'i qaumihi, an karko daga wasu mazaje daga cikin manya-manyan mutanansa, anna Abdullahi ibn Sahal, akan cewa lallai Abdullahi bin Sahal wa Muhayyisa bin Mas'ud, da Muhayyisa dan Mas'ud, ku samu da wannan suna a dictionary, Muhayyisa, wannan sunayen guda biyu wanda suka samu yan tawaye su rika sa su Muhayyisa Huwayisa, an gane ko? Tunda a al'ada mafi yawanci yan tawaye ana samu sunayen da suke kusa da juna, Hassan Hussein, duk da asali ba tawaye bane, Muhayyisa Huwayisa sunan sahabbai ne. Kenan Abdullahi bin Sahal da Muhayyisa bin Mas'ud kharaja sun huta ila Khaybara, zuwa Khaybar, min jahdin asabahu, dalilin wata wahala da ta same su, fa utiya Muhayyisa, sai aka zo ma Muhayyisa, fa ukhbira, sai aka bashi labari, anna Abdullahi bin Sahal, akan cewa Abdullahi bin Sahal qad qutila, an kashe sa, wa turiha fi aynin, kuma an jefa sa a cikin wata ijiyar ruwa, fa ata yahudu, sai ya zo wajen yahudawa, fa qala, sai ce antum wallahi qataltumuhu, na rantse da Allah ku kuka kashe shi, qalu, suka ce wallahi ma qatalnahu, mun rantse da Allah bamu kashe shi ba, fa aqbala huwa wa akuhu Huwayisa, ga nabin nan Huwayisa, sai suka fuskanto suka zo da shi da dan uwansa Huwayisa, wa Abdurrahman bin Sahal, da Abdurrahman dan Sahal, fa dhahaba, ma'ana suka zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kawo ƙara, kenan wannan za a kaddara shi ne, fa dhahaba Muhayyisa li yatakallam, sai Muhayyisa ya je yayi magana, fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce kabbir kabbir, ay da'il kabira yatakallam, bari babbai yayi magana, bari babbai yayi magana, shine kabbir kabbir, ba daga at-takbir bane, kabbir kabbir, an gane ku, girmama girmama, bari babba ya fara magana, bari babba ya fara magana. Yuridu sinna yana nufin wanda ya yi tsuha, ma'ana wanda ya yi shekaru daga cikin su. Fatakallama huwaisa, sai huwaisa ya magana domin shine babba. Thumma takallama muhayisa, sannan sai muhayisa shi ma ya magana. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace, imma an yadu sahibakum, imma yahudawa su biya diyan dan uwanku da aka kashe, wa imma an ya'zanu bi harbin, ko kuma mu yi musu shela ta yaki, ma'ana ko mu yake su. Fa kataba ilaihim fi zalika, sai manzon Allah ya rubuta musu game da wannan. Fa katabu, su ma sai suka turo sako, manzon Allah ya tura musu sako, sai suka turo mishi da sako, inna wallahi ma qatalnahu, mu wallahi ba mu kashe shi ba. Fa qala li huwaisa, sai manzon Allah ya ce ma huwaisa, ومحيصة محيصة وعبد الرحمن بن سهل عبد الرحمن بن سهل, أتحلفون ذاك يرنسوا وتستحقون دم صاحبكم سيكو تنتنتيه من لنقوانكو, قالوا سكتي لا أبزام يرنسوا با بمين أبن دم مغنبا زرقين متكما أتيهم يرنسوا. قال سيمن صلى الله عليه وسلم فتحلف لكم يهود أين هكا نيكينا يهودا سوسيس يرنسوا. Qalu, suka ce laisu muslimina, ai su ba musulmai bane, ya za mu yadda da rantsuwarsu. Fa wadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya entar da shi daga, ya biya diyarsa daga wajensa, shi ne ba anan fa wadahu. Fa ba'ata ilaihim mi'ata naqatin, sai manzo Allah ya tura musu da taguwa 100. قال سهل, سهل يتي فلقد ركضتني منها ناقة حمراء, دقا تكنسو وتتاغواجا تاها البيني شيني ركضتني. متفق عليه بخاري دا مسلم سكرويت وانا حديث وانا حديث ما يسوى أتكيتي وسو ام اواني قدا بيو سكي بلاغرو زوا خيبرا انغانيكم دا سهل دا كما muhayisa, to suna a wajen balaguron a Khaibar, sai ɗayan aka kame shi da labari akan cewa an kashe ɗan uwan shi Abdullahi bin Sahal, an kashe ɗan uwan shi da suka yi balaguro Abdullahi dan Sahal, gagawar shi an jewa a cikin ijiyar ruwa. Ko da aka gaya mishi haka, sai ya ce Yahudawa ne suka kashe shi, domin su musulmai ne, wata bukata ta kawo su a ina, a garin Yahudawa, ina akwai zargi na cewa su suka kashe shi. Sai suka kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Muhayisa da Huwaisa, wanda dan uwansu ne aka kashe. To sai karamin ya tafi yayi magana, an gaya da kyau ko, wanda shine Muhayisa. Sai manzo Allah ya ce ka bari babba ya fara magana, bari babba ya fara magana. Wannan shi ne ladabi na magana, idan aka zo in magana ce wanda shi cancanta ya fara magana, shine wa, shine babba. An gaya da kyau ko, to sai idan ya kasance matsala ce ta ilimi, to shi wannan kuma ba shekaru ake dibi, me ake dibi, wannan shine kenan. Kabirul qaumi wa in kana, meke da suna, in kana jahila saghirun idha ruddat ilayhi almahaqil, mana karamin shugaba ko babban mutane in dai har jahili ne, to in aka kawo mishi matsala ta ilimi, to dan karami ne. Wa inna saghiral qaumi in kana alima kabirun idha ruddat ilayhi almahaqil, amma shi kuma dan karami, an gane da kyau ko, in dai mai ilimi ne, to babba ne in dai aka kawo mishi mas'ala ta me, mas'ala ta ilimi. To in ur mas'ala ta ilimi ce, shi ilimi ake dibi, amma in mas'ala ce ta zaman duniya ko ta wata shari'a, wa ake fara bari magana, shine babba. Shi yasa anan sai manzo Allah ya ce masa me, kabbir kabbir, ka bari babba ya fara magana, tunda abun da ya shahi al'amari na duniya ne, ba na ilimi ba. To sai babban ya fara magana, shine Huwaisa. Ga wanda suke zargi ya kashe musu dan uwa, sai manzo Allah ya ce, to tunda ba ku dalili karara, za ku yi rantsuwa 50 akan su suka kashe muku dan uwanku a wannan lokacin, sai a ba ku diyar dan uwanku da aka kashe. Sai suka ce manzo Allah, an ba mu da dalili, zargi ne muke yi, to ya za a ci kun mai rantsuwa? Sai manzo Allah ya ce, to in haka ne Yahuda su za su kukutar da kansu da rantsuwa guda 50 da za su yi na cewa ba su kashe muku dan uwa ba. Sai suka ce, ai manzo Allah, rantsuwar su da ita da babu duk uwa su dai, ba Yahudi ya yi rantsuwa ai ba komai bane ko? Wannan shine kenan. Suka ce, ai ba za su yarda da rantsuwar Yahuda ba. Sai manzo Allah ya ce, to shikenan, tunda ba za ku yarda ba. To da ƙarshe sai manzo Allah, dama a ɗabi'ar manzo Allah baya yarda a ce jinin musulmi ya tafi a banza. Shi yasa ka'ida ce daga cikin me yake da suna ka'idodi na fiqhu, suke cewa damul ma'sum la yadhhabu hadran, damul ma'sum la yadhhabu hadran, jinin musulmi baya tahiya banza. Indai kai musulmi ne, in an kashe ka, ko da ba a san wanda ya kashe ka ba, sai an bada diyyar ka. An gane ko? A wannan lokacin a ina za a bada diyya? Cikin me? Cikin baitul mali. An gane ko? Cikin baitul mali, dukiyar musulmai daga cikin ta za a doka a biya diyyar ka. Wannan shine kenan. Kenan sai manzon Allah ya ba su diyya daga wajensa, domin mutum ya mutu banza haka nan kawai ba a darashta sa ba. Amma da mutum zai mutu a yi masa kisasi ko a masa diyya, to kamar an darashta sa ne. Wannan shine a takaice wannan hadisin, yana shine ake cewa kuma al-qasama, rantsuwa guda 50 ga wanda kuke zargin shi ya muku kisa. Mali yace, wa ar-rajulin min al-ansar, an karko daga wani mutum daga cikin mutanen Madina, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kun ga wannan mutumin ba a gai ko wane ne ba ko? To da yake sahabi ne. Mun gani ka'idodin hadisi, ka'idodin malaman hadisi suke cewa la tadurru al-jahalatu fi sahabi. An gane ko? Ko da ka ji hadisi an ce daga wani sahabi, to wannan ba zai hana a ci karban hadisin ba. Ba za a ce ba hadisi ne mun fahama, a tunda dai sahabi ne. Kulluhum thiqatun, udulun thiqatun athbat, dukkanin su adillai ne, su an yarda da su. Kenan shi yasa anan ba a gaisu nan sahabin ba. Daga wani sahabi, daga wani mutum daga cikin mutanen Madina, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lallai manzon Allah, aqarra al-qasamata, ya tabbatar da kasama, rantsuwa, ala ma kanat alaihi fil jahiliya, kamar yadda take a lokacin jahiliya. Wa qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya hukunci da ita, baina nasin, a tsakanin wasu mutane, min al-ansari, na Madina, fi qatilin da'awhu 'ala al-yahud, game da wani da aka kashe musu me yake da suna da suka yi ikirarin cewa Yahuda suka kashe sa. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo, ya isko Qurayshawa suna da wasu al'adu, wanda wasu al'adun nasu burbushi ne na addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To sai kasance ba komai manzo Allah yake lalata ba daga cikin abubuwan da suka yi, sai kasance akwai wasu abubuwan da manzo Allah yana barin su, yana tabbatar da su. Misalin diyya tara kumi 100, tun a lokacin jahiliya haka ne ake yi. An gane da ke, wanda ina tsammanin mun taɓa ba da labarin yanda diyya ta fara kasancewa. Dalilin Abdullahi bin Abdul Muttalib, ma'aifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kakan nasa yayi alwashin cewa in har Allah ya basa diya maza guda 10, to zai yanka ɗaya daga cikin su don godiya ga Allah. Da Allah ya cika masa a gurinsa, yanzu an zo zai cika alkawari, aka yi ƙuri'a. Da aka yi ƙuri'a, sai ƙuri'a ta faɗo akan wa? Akan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma shine wasitatul iqdi. An san wasitatul iqdi shine ɗan tsakan zuciya. In an yi ƙuri'a sai ta faɗo akan Abdullahi. An gane ku? Yanzu yana ganin ba ta yi wa yanka Abdullahi, dan shi ya hiso, kuma ya yi alkawali, ya yi alwashi, dole kuma sai ya cika alwashinsa. To yanzu ya za a yi? Sai aka je neman fatawa a wajen bokanya da take a Yemen. To ita ta ba da shawarar a yi ƙuri'a tsakanin Abdullahi da raƙumi guda 10. Aka raƙumi guda 10 ga baban manzon Allah. In aka yi ƙuri'a sai ta faɗo akan wa? Akan hanyar zuwa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har sai da aka yi su 10, ta ce a ƙara wasu raƙumma. Sai da aka yi su 10, ga na 10 ne sai ƙuri'a ta faɗo akan wa? Akan raƙumma. Yanzu kenan raƙumi guda nawa aka yi? Guda 100. Sai kasance raƙumi guda 100 nan ya bada su fansatawa, kadan sa dai alwashin zai ne zai halaka daga lokacin suka dauke su a matsayin diya in an kashe wani to diya a bada rakumi guda 100 da manzo Allah yasu kuma ya tabbatar da me ya tabbatar da wannan diyar to daga cikin abin da manzo Allah ya tabbatar musu da shi shine kasama wannan rantsuwar guda 50 da ake yi in an kashe muku dan uwa ba kwa da dalili wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na gaba babu qitali ahli al-baghi babu na gaba babu qitali ahli al-baghi babu mai bayani akan kisan ahli al-baghi sune az-zalumai domin al-baghi shine az-zulm kina ahli al-baghi ahli al-baghi kina ahli az-zulm amma anan malamai suke cewa ana nuhin wanda suke hito na hito da shugabanni sune ahli al-baghi an gane da kyau ko wannan shine kenan mal yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya tada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man hamala alaina silaha duk wanda ya daukan muna takobba kayan yaki don ya yake mu falaysa minna to baya daga cikin mu muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi kenan manzo Allah yake cewa duk wanda ya dauki takobi dan ya yaki musulmai to baya daga cikin musulman an gane da kyau ko baya daga cikin musulmai amma wannan ba shi ke nuna ba ya kahurta domin akwai sudiya manzo Allah yana siffanta wasu laifuka da cewa wanda yake kaza baya daga cikin mu laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya daga cikin mu wanda bai rera alqur'ani ba ana nuhin shi ba musulmi bane an gane da kyau ko anan ana nafyu kamalil islam nafyu kamalil iman ana kore cikin imani ne an gane da kyau ko kaida ce suke cewa namun tayin da lafazin yake na kaida ta maluma aqida suke cewa dukkanin laihin da aka kore imani akan sa matukar bai kai shirka ba to ana nuhin amma yake da suna nafiyul kamal la nafiyul kulli ana nuhin kore imanin kore kamalan imani ba kore imanin gaba daya ba an gane da kyau ko manzo Allah yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi baya imani baya da imani duk wanda baya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa ana nuhin imanin gaba daya a ma'ana imani kammalin ne baya da shi an gane da kyau ko kenan anan ana nuhin ba sa daga cikin musulmai nagari duk wanda suka yaki musulmai domin shirka ita ce laifi wanda zai iya hudda ka kwata-kwata daga addini ko kuma inkaru ma huwa ma'lumun min addini bid darura wanda zamu ganci anan gaba a cikin ar-ridda abubuwan da suke sa mutun ya ridda مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة دون يهتا دقبيهيا دشوغبا وفارق الجماعة يربود جماعة المسلمين ومات يموت فميتة جاهلية تيا يموتوا موتوا إلن تجاهلية إلن تجاهلية أخرجه مسلم مسلم يهتا دون حديثه wannan hadisin har yanzu yana bayanin masu hito na hito da shugabanni su ki su kaurace musu matukar shugabanni na addini na musulunci ne to dole biyayya ta zama dole a gare su idan ka kaurace musu ka ki musu biyayya to ka rabu da jama'a manzo Allah yace in ka mutu kai mutuwa irin ta jahiliya an gane da kyau ko wannan shine kenan dukkanin shi wannan jan kulle ne akan yin hito na hito da shugabanni mal yace wa an ummi salama radiyallahu anha qalat daga ummu salama Allah ya dada ita tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi taqtulu ammaran za su kashe ammar alfi'atul bagiya kungiya wadda take az-zaluma rawahu muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi akwai rikici sosai a karkashin sa an gane ko dai manzo Allah yake cewa wanda za su kashe amma sune kungiyar kungiyar da take azzaluma. Ammar dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja wanda yake tarihin sa akwai darasi sosai a ciki, to tun yana raye manzo Allah ya ba su ya ba da labarin cewa kungiya azzaluma za ta kashe Ammar. Abinda manzo Allah yake nihi a tsakanin musulmai akwai wani yaki da za a yi, an gane ko? Kuma wannan yakin ko shakka babu shine yakin da aka yi tsakanin kungiya ta Ali da kungiya ta wa da kungiya ta Muawiya, an gane ko? Wanda kowanne daga cikin su ijtihadi ne yake yi, kowanne daga cikin su ba ya yakin bane dan duniya, a dai ijtihadi ne. Kuma ko likulli mujtahidin nasibun, duk wanda ijtihadi ko yana da wani rabo na lada, sai dai in yayi kuskure kasance guda ke gare sa, in ya samu daidai kuma yana da me, yana da lada guda biyu. Kenan yakin da ya faru tsakanin sahabbai wanda ake cewa waqi'atul jamal, wanda ake tsakanin kungiyar Ali da kungiyar Muawiya. Kungiyar Ali suna ganin a dora khalifa kamin a ce za a nemo wanda suka kashe Usman, su kuma kungiyar Muawiya suna ganin a'a, wanda suka kashe Usman kinna an san su, a halaka su, sannan sai ai batun dora shugaba. An gane da kyau ko? Ba wai kowannen su yayi bane dan son duniya ko dan son mulki, duka dai abu ne wanda Allah ya kaddara. To manzon Allah da ma ya Allah ya bashi labarin za a yi wannan fadar, to sai ce amma wanda zai kashe su cikin wannan kungiyoyin wanda suke su ne ba su akan daidai, an gane ko? To su ne za su kashe Ammar. Kenan me ake nufi Ammar in ya je wajen yakin kungiyar da yake a ciki su ne me? Su ne ke akan me? Su ne ke akan gaskiya. To shi yasa an rawaito akan cewa lokacin da aka zo a wajen yakin, wasu daga cikin sahabbai da suka ga Ammar cikin kungiyar Ali sai suka jaye suka ce a to kenan mutanen Ali suke da wani suke da gaskiya, tun daga Ammar a cikin manzo Allah ya ce wanda suke ba kungiyar da yake ba su za su ne, su za su kashe shi, ba san ko an gane da kyau ba. Haka aka yi da aka yi wannan yakin, da karshe Ammar an kashe sai na a cikin kungiyar wa, yana cikin kungiyar Ali. Kina a zahiri kungiyar wa ce ce azzaluma, ha kungiyar Muawiya. Wannan kuma shine magana mafi inganci, duk da malamai suna ganin irin wannan magana za a yi tawakkufi, an gaya da kyau ko? Dan saboda sahabbai Allah madaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya riga ya yarda da su, ya yarda da su. To wanda kuma Allah ya yarda da shi, kana ganin akwai lahin da kuma zai tun anan duniya Allah ya ba su shaida, kuma sun halarci yakin Badr, kuma Allah ya ce ya malu ma shaitum, duk wanda suka halarci yakin Badr ku yi abin da kuke so, Allah ya riga ya yi muku, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Kina a takaice dai wannan hadisi yana daga cikin hadisi wanda ɗan shi a suke kawowa don meke da suna zagin Muawiya da wanda suke tare da shi da abin da ya kama da haka, wanda mu ko abin da yake akan meke da suna a garin ahlus sunna shine sahabbai dukkanin su adillai ne, Allah ya yabe su, Allah ya musu alƙawarin aljanna, ya yarda da su. Dan haka abin da ya faru tsakanin su ne, ma Allah ya bamu alƙawari, Allah ya bamu labari akan cewa yana daga cikin abin da za a yi a ranar alkiyama shine za a wanke dukkanin kiyayar da take tsakanin wasu musulmai. Kenan za a iya samu tsakanin musulmi da musulmi suna kiyayya, wannan shine kenan. Allah ya wanke zukatanmu. Mala yake cewa wa an ibn Umar radiyallahu anhuma, daga ibn Umar Allah ya yarda su shi da ma'aikinsa, qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hal tadri ya ibn ummi abdin, hal ka sani ya kai dan ummi abd, ibn ummi abd shine Abdullah ibn Mas'ud, ma'aikinsa ce ake cewa ummu abdin, an gane ko? Hal ka sani ya kai dan ummu abd كيف حكم الله في من بغى من هذه الامه, يعني hukuncin Allah game da wanda ya yaki wannan al'umma. Qala yace Allah wa rasuluhu a'lam, Allah da manzo su ne mafi sani. Qala yace la yujhazu ala jarihiha, ba'a ida majinyatan su. Kun san a al'adar yaki idan aka gama yaki duk wanda suka jimu mummunar jimuwa daga cikin makiya, to ana ida su. Misali an isko wannan an cire masa kafa, an isko wannan yana daukar rai shikenan sai a yi da kashe shi haka ake yi an gane ko shine ijhas sai manzo Allah ya ce to su ba a ida su wala yuqtalu asiruha sannan ba a kashe wanda aka kama daga wajen yakin su wala yutlabu haribuha kuma wanda suka gudu ba a cewa a bi su a kamo su wala yuqsamu fai'uha kuma sannan ganimar su ba a raba ta rawahu al-bazzar al-bazzar yaruitusa wal hakim da imam al-hakim wa sahahahu kuma ya inganta safa wahima sai dai ya samu wahami fa inna fi isnadihi kausar bin hakim domin a cikin isnadin hadisin akwai kausar bin hakim wa huwa matrukun shi kuma matruk ne mana ba a karban hadisin sa wa sahha an ali sai dai hadisin ya inganta daga ali nahwuhu makamancin sa mawqufan akhrajahu ibnu abi shayba wal hakim ibnu abi shayba da hakim sun hitar da shi kinan hadithun da'ifun marfu'an wa sahihun mawqufan hadisin in aka jingina sa ga manzo Allah da'ifi ne amma in aka jingina sa ga ali ya inganta wannan hadisin yana bayanin idan aka samu hada tsakanin musulmai guda biyu yaki tsakanin musulmai to ladabin yaki tsakanin musulmi da musulmi dole ko an yi fada sai an samu wanga shike da gaskiya wanga baya da me wanga baya da gaskiya ko to duk da wannan in dai tsakanin musulmai ne za a yaki a wannan hadisin Ali yake cewa ko da yake magana tana da hukuncin marfu'i kenan wanda aka samu wanda sun yi ciwo a wajen yaki da aka yi tsakanin musulmai da musulmai ba a yi da kashe su kamar yadda ake ma kafirai za a kama su aje a yi jiyyar su an gane ko sannan kuma wanda aka kama a wajen yakin ba za a ce a kashe su ba domin su musulmai ne kuskure dai zalunci dai ne yasa suka yi yaki sannan kuma wanda suka gudu ba za a ce a kamo su ba a kashe su a kyale su su gudu dama ai ba a so a yi fadan abin ya afkudai ne sannan kuma ganima abin da suka bari ba za a ce ba a tattara a raba a domin musulmai ne gaba ɗayan su ba sai ko an gane da kyau ba wada tsakanin musulmai in an yi babu ganima sannan wanda suka gudu ba za a ce a kamo su ba wanda aka kamo kun ba za a ce bayo bane an gane ko domin da a ce an yi haka misali yakin da ya faru tsakanin kungiyar Ali da kungiyar Muawiya kun gani da a wajen wannan yakin da su Aisha sun zamanto ne sun zamanto bayi tunda hada Aisha ta yi a wajen yakin an gane da kyau ko suwa aka ci su Ali su Muawiya aka yi galaba akan su to kun ga da a ce ba haka bane da bin yake kiran da matar manzo Allah ta zamanto daga cikin me bayu na yaki to shi yasa musulunci dama ba baraka yake so tsakanin musulmai ba in kuma barakar ta faru ana so ai kokari ai ne a takaita baraka wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma an ga yadda kyau ko wasulhu khair sulhu ako da yaushe alkhair ne ba da yake cewa wa an arfaja tabni shuraih an karbo daga arfaja bin shuraih ku sanya mana wannan suna a dictionary arfaja yana daga suna wanda musu shahara ba amma kuma suna ne wanda ba sahabi guda ke da wannan sunan ba akwai arfaja bin hashim akwai arfaja bin namanta arfaja bin wane ne gudan ba an gane da kyau ko kenan suna ne wanda yake na sahabbai kusan sahabi guda uku ke da wannan sunan arfaja daga cikin su akwai wanda ya shahara da hancin zinariya an je a wajen yaki aka cire masa hanci sai ya nemi da ya hanci na azurfa sai hanci na azurfa sai hancin na azurfa ya yi wari bai kama shi ba ya nemi ya yi na zinariya manzo Allah ya bashi dama domin mai hali ne mai kuɗi ne an gane da kyau ko wannan shi ne kenan arfaja yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na shi manzo Allah yana cewa man atakum duk wanda ya zo muku wa amrukum jami'un alhali al'amarinku tattare yake an gane ku yuridu an yufarriqa jama'atakum yana so ya raba jama'arku faqtuluhu to ku kashe sa wa akhrajahu muslim ya rawaitar da wannan hadisi duk wanda ya zo muku kuna karkashin shugaba a matsayin al'umma guda ya zo yana so ya raba ku ya farraka ku to manzo Allah yake ku kashe sa dan saboda shi ne shedani ne kina wannan hadisin yana bayani akan duk wanda suka yi hoto na hito da jama'ar musulmai hukuncin su shine a kashe su duk wanda suka so su yi kudeta a musulunci hukuncin su shine a kashe su wanda kuma wanda hukuncin ba ba a musulunci ba hatta a duniyance wannan shine hukuncin su duk wanda aka kama da laihin munakisa ta kudeta ma'ana tumbuke shugaba hukunci shine kisa an gane ko kun gani kenan suna tabbata abinda shari'a ta zo da su wanda ya daidai da ra'ayin su amma abinda bai daidai da ra'ayin su ba suna sukar sa da musulunci yace barawo in yayi sata a yanke mishi hannu suka ce a musulunci baya da tausayi azzalumi ne amma da musulunci yace wanda ya so ya kude ta aka shi suka ce kai nan musulunci yayi daidai an gane da kyau ko wannan shine kenan domin wancan bai daidai da ra'ayin su wanda kuma yayi da ra'ayin su shi kuma musulunci idan kace zaka yi shi da ra'ayi to zaka taba to ka kama hanyar halaka ne wanda yana daga cikin asbabu fasadil aqida ko kuma asbabu linhiraf shine taqdimul hawa ala din ala shari'a gabatar da son zuciya akan shari'a mali ce babu qitalil jani wa qatlil murtad babu mai bayani akan kisan aljani ma'ana wanda yake kasance dan ta'adda wa qatlil murtad da kuma kisan wanda ya ridda wa ake ce ma wanda ya ridda huwa man kharaja min al-islam bi ikhtiyari shine wanda ya huta daga musulunci tare da zabi ba ci da sasa akai ba wannan shi ake ce ma murtad kenan babu bayani akan kisan ɗan ta'adda da kuma wanda suka bar musulunci bayan sun shiga a ciki an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amr Allah ya dada su shi da ma'aikinsa kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man qutila duna malihi duk wanda aka kashe sa a wajen kare dukiyarsa fa huwa shahidun to shi shahidi ne rawahu abu daud ya hutar da shi wannan nasa'i da nasa'i wa tirmizi da tirmizi wa sahahahu kuma ya inganta sa wannan hadisin da a ce muna aiki da shi yana daga cikin abun da zai rage swace swace da kwace kwace da ake an gane da kyau ko a sati wancan wanda ya gabata na rubuta mun rubuta huduba mai taken zahiratus sariqa wa kayfiyatu muharabatiha yaduwar swace swace da kuma yanda zamu hanyoyin da zamu bi dan yakar swace swacen hudubar na rubuta ta an raba ta amma ni ban samu na gabatar da ita ba domin duk sati muna rubuta huduba in an yi daidai nike huduba yanzu in yi an ba daidai ba wasu za su yi to wannan hudubar dan saboda ma mahimmancin ta da wani ɗaya daga cikin malumai ya gani da yake aiki a Sunna TV ya nemi da yana son mu yi wani shiri da suke yi duk sati suna gayyato malumai suna shirin ya gayyace ni akan a yi shiri akan wannan maudu'in da muka shirya na hudubar to daga cikin hanyoyin da muka bada na yakar swata an gane da kyau ko shine ad-difa'u 'anil mal shine ka kare dukiyarka mutun ya zo yana so ya kwace kada ka bari cikin sauki ya kwace ka nuna ba za ka bayar ba in ta kai ga kuyi kulli da kulli kai kuyi kulli da kulli amma da mutun ya guda maka yuka shikenan sai ka saka mishi salula an gane da kyau ko to ina abu zai karewa da a ce in sun turza mutane su ma suna turzawa sai an yi kare jini birijini sannan su samu da sun bar wannan amma da yake sun san da mutane matsorata ne da an yi cikin su sai su jaye sai su saki shikenan sai su taba mutane tsoro suna amshi abin su wani ya zo ya ce ya rasulullah ara'aita in jaa ahadun yuridu akhdha mali ba ni labari in wani zo yana so ya kwace dukiyata sai manzo Allah ya ce fala tu'tihi mala kanka bashi dukiyarka sai ce ya rasulullah ara'aita in qatalani to in wani so yayi hada da ni ya ji mini dan ya kwace dukiyata sai manzo Allah ya ce qatilhu kai ma ka yake shi mana sai kai tsaye sai ce to ya manzo Allah in waye kashe ni a wajen wannan yakin a wajen wannan hudan na kare dukiya ta sai manzo Allah ya ce fa anta shahid kai shahidi ne dan aljanna ne in Allah ya so yace to ara'aita in qataltu to in kuma wani ni na kashe sa fa kuma na shi an ce kisan rai duk wanda yisa dan wuta ne sai manzo Allah ya ce huwa finna shi dan wuta ne kai baka da laifin komai ashe in ka kare dukiyar ka duk yanda ta kwashe kai kara bauta in ya kashe ka kara bauta in ka kashe shi kuma baka da laifin komai wannan shine kenan shi dole sai ana nuna jarumta idan ana wannan aka kama wannan hanyar yana daga cikin hanyoyi wanda mun kawo hanyoyi kusa hanya guda biyar wanda za su iyawa wanda take iwa shirin wanda suke biyan Sunna TV naman ban san wace rana ce suke sa shirin ba a takaice an gane mun yi kusan halka biyu muka yi akwai halka ta uku da zamu yi shirin suna ce masa rayuwar matasa a cikin shirin ne muka yi wannan akwai shawarwari da muka bada sosai akan wannan abun da zasu taimaka akan yakar sata a takaice dai duk wanda aka kare wajen kare aka kashe shi a wajen kare dukiyarsa to shahidi ne yayi shahada malai ce wa an imran bin husayn an karbo daga imran dan husayn radiyallahu anhuma Allah ya jaddasu kale yace qatala ya'la bin umayya ya'la bin umayya ya yaqi rajulan wani mutum a samu na wannan hadisin wannan sunan a dictionary ya'la an gane ko ya'la ya'la yayi fada da wani mutum shine qatala shine fada fa'adda ahaduhuma sahibahu sai dai daga cikin su ya cije daya an gane ko maza na cizo ka san ku ai ta lalace fa naza'a taniyatahu an gane ko sai ya hizge masa haƙura fahtasama ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara wajen manzon Allah fa qala sai yace aya abdu ahadukum akahu dayan ku zai cije dan uwansa kama ya abdul fahlu kamar yanda amale yake cizo la diyata laka babu diya a gare ka al fahl shine me yake da suna dun namiji daga cikin halittu ana ce mishi al fahl dun suru ana ce mishi fahl an gane ko salahuddin ma ana ce mishi al fahl dun namiji ana ce mishi fahl na dabba ko na ɗan adam to amma anan ana nufin amale sai an ce amale shine raƙumi wanda yake cizo an gane ko wannan hadisin kenan mutane guda biyu ne suka yi fada a cikin fadan guda ya ji matsi sai ya cije ma gudan dan yatsa da ya cije sai shi kuma sai ya hizge dan yatsan nasa yana hizge dan yatsan nasa an yi daidai irin masu kaurin hannun nan ne an gane ko kamar misali irin ɗan dago ko ka san ɗan dago in ya mari ka kamar katako ne aka buga ba to yana jaye dan yatsan nasa sai ya biyo masa da hakora an gane da ke ko wajen bidakke ba an mi an tonora ma ko yana jaye dan yatsansa sai hakura suka biyo hakuran sa na gaba suka taho ana sai cire masa hakura sai ya kawo kara ta je wauta irin wannan ai ko labari ban badawa yanzu sai ya kawo kara wajen manzon Allah me yake so a bada diya ai dama da kaji mutun ya cizo to wawa ne kuma namiji yanzu diya yake so a bashi shine sai manzon Allah ya faɗa yace shi baka da diya an gane ko wannan hadisi ne dalili akan ka'idar da malamai suke cewa man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadmanhu man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadmanhu duk wanda ya lalata wani abu dan ya kare cutarwarsa daga gare sa to ba zai biya sa ba an gane ne ko yanzu da a ce misali dutse ne yasa an gane ko wajen wasa yasa dutse ya jefe masa hakura suka zube zai biya ko ba zai biya ba zai biya diya amma da yake yanzu ya shaye hannunsa ne dan ya kare cutarwarsa daga gare sa sai ya zubda masa hakura yanzu ba ya da laihin komai an gane da kyau ko shine ma'anan man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadman akwai hadisi wanda zamu gani wanda zamu ƙara tatbikin wannan ka'idar ku shita da kyau jayyid yau ba mu fara karatu da wuri ba shi yasa ina aiki da lokaci na a dai sai man ne kenan sai an muna hakuri kadan malai ce wa fi وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يدد شي قال يتي قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بابا قاسم ياتي لو أن امرأة اطلع عليك دا أتي ونمتن ياليكيك بغير إذن باترد إذني با فخذفته بحصات سيك جيهسا دندوسي ففقعت عينه سي ijiyarsa ta yoye ma'ana ijiyarsa ta lalace ta zube lam yakun alayka junahun baka da laihin komai muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi lafzin li ahmad awani lafzin ahmad wan nasa'i da nasa'i wa sahahahu ibn hibban ya inganta sa fala diyata lahu baya da diya wala qisas kun babu qisasi dan wannan hadisin yana daidai da wannan kaidar ko bai daidai da ita an gane ko mazala yake kana zaune cikin gida sai kaga wani mutum yana leƙon gidanka sai ka sadu shi ka jeye sa kana jeye sa ko sai ije sa ta lalace to ta tafi a banza an gane ko man atlafa shay'an li yudfi adrarahu anhu lam yadmanhu shikenan babu wata diya domin yayi ne dan ya kare ka daga me ya kare kansa daga cutawarka domin cutawa ce a gare sa kana ne kon gidansa dan tana iya ka ga iyalin sa tana wani abu da abin da ya kama da haka a takaice lahini ne leken gidajen mutane koda ko a ce ba cikin gidan kake ba waje kake koda ko a ce a bude post ne mota za ta fitowa kana leko in kai wannan kai lahi an gaya da kyau ko wannan shine kenan قالت وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ألا يهكمتي أن حفظ الحوائط أكنتي وكياي شنغاي معنانا نهم قونكي كياي قونكي بالنهار دئني على أهلها ينا أكم أبو تم قونك وأن حفظ الماشية شكما كياي دبوبي بالليل دري على أهلها يناغم أبو تندبوب وأن على أهل الماشية شكما أينا أكن ما صدبوب ما أصابت ماشيتهم أهند دبوب سسك لا لا تاب الليل دري رواه أحمد رويتوس والأربعة دمر بتا حديثي بداهد إلا الترمذي سيد إمام الترمذي وصححه ابن حبان يا إنجن تاسا وفي إسناده اختلاف a cikin sanadin sa akwai sabani na ingantacce ne ko bai inganta ba magana mafi inganci hadisi ne sahihi wannan hadisin da ana aiki da shi da hadanda ake samu duk shekara tsakanin manoma da makiyaya da ya kare manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam kiyaye gonaki da rana yana akan masu gonaki ma'ana masu gonaki dole ne akan su kiyaye gonakin su dan kar dabbobi su shiga su kuma masu dabbobi dole ne akan su kiyaye dabbobin su da dare dan kada su je da dare su yi masu ne masu gona fanna sai kasance a nan musulunci kowanne an ba shi lokaci na me na hutu masu gona an ba su lokacin hutu wani lokaci da dare su je su kwanta su bar gonakin su duk wanda ya zo yi musu fanna to sai ya biya amma da rana su zo su hake gonakin su su kuma masu dabbobi dan an san da dabbobi wani lokaci suke kiwo da dare ko da rana da rana sai aka ce to su kuma babu laihi su je su yi kwana su bar dabbobi su ta kiwon su tunda dai masu gonaki suna mi suna hake gonakin su amma in dare yayi duk wanda dabbar sa ta je ta yi banna gonar wani to sai ya mi sai ya biya domin shi an ce da dare kiyaye dabbobin sa dan kada su je su yi mi sai banna dan Allah ya aiki da wannan hadisi za a samu kuskure ba za a samu ba kowanne an ba sa lokacin da zai nasa aiki wannan shine kenan malike cewa wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu daga mu'az ibn jabal Allah ya dada shi fi rajulin aslama game da wani mutum da ya musulunta thumma tahawwada sannan sai ya koma yahudancin sa yace la ajlisu bazan zamna ba hatta yuqtala hasse an kashe sa qada'ullahi wa rasulihi hukuncin Allah da manzo ma'ana wannan shine hukuncin Allah da manzo fa umira bihi sai aka yi umunni aka kama mutunan fa kutina sai aka kashe shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayati li abi daud aw wata riwayata imam abi daud wa kana qad istutiba qabla zalika anni mi yatuba kamin haka wannan hadisin muqari sai mu bayani mai fadi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man baddala dinahu duk wanda ya canza addinin sa faqtuluhu to ku kashe sa rawahu al-bukhari bukhari yaitu wannan hadisi wacce riwayat wani ba yahudi ne yazo ya musulunta yazo kuma sai ya komo yace ya bar musulunci an gane ko to mu'az da ya ji labari sai yazo wajen khalifa yace ni yau ba ma zan zamna ba sai an kashe wannan mutum domin shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hukuncin Allah da manzonsa domin yace duk wanda ya canza addini a kashe sa haka ko aka yi aka kama wannan ba yahudan ba ana zuwa ba aka kashe shi sai da aka ce to ka koma musulunci ka ko a kashe ka yace ba zan koma ba. Malamai suka ce za a nemi mutum ya tuba sau uku in ya bar musulunci, sau uku za a nema ya tuba, idan bai tuba sannan sai a hallaka sa. Idan muku manta ba, kun mun yi bayani cewa musulunci ya hukunta hukuncin kisa ga wanda ya bar musuluncin ne, an sadda li zari'a dan kiyaye hanya ta wargi da musulmai. Domin Yahuda suka ce wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ku rika wasa da musulunci, ku shiga ku hita, ku shiga ku hita, dan ai zaman to kaman wasa wanda suke su ma sai su hita. To sai aka ce duk wanda ya shiga bai mi bai huta, la ikraha fi din. In dai baka shiga ba a ce sai ma dole sai ka shiga, amma in ka shiga fa dole sai ka zamna. Wa an ibn Abbas, hadisi na karshe daga Ibn Abbas, anna a'ma kanat lahu ummu waladin. Akwai wani makahu da yake da baiwa ummu walad, ita ce baiwar da ka sadu da ita hatta aihu, ita ake cewa ummu walad. Yana da wata baiwa tashtumu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da take zagin manzon Allah, wa taqu fihi, tana abkawa a cikin sa, ma'ana tana cin mutuncinsa. Fayanhaha, sai ya kasance yana haninta. Fala tantahi, sai ta ki bari. Falamma kana zata lailatin, a wata rana, akhadha almi'wala, daddare tana kwance sai ya ɗoko almi'wal, shine mai yake suna laushe. Faja'alahu fi batniha, sai ya burma mata shi a cikin ciki. Wattaka'a alaiha, ya kishingida akan ta, ma'ana ya taushe ta. Faqatalaha, sai ya kashe ta. Fabalaga dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam, sai labari ya isko manzon Allah. Faqala, sai yace ala ku saurara, ishhadu ku shaida, anna damaha hadrun, jininta ya tahi a banza. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, wa ruwatuhu thiqatun, marawaitan hadisan tabbatattu ne. Wannan hadisi me yake nunawa? Cin mutuncin annabi, ku saurara, ba wai sai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kowanne annabi, kun ji adalci na musulunci, ba a ce ba sai namu kawai, kowanne annabi zagin sa in kai in ka ci mutuncin sa, hukuncin ka shine me? Shine kisa. Dan haka ya ku masu zagin musulmai, ku ji wannan shine adalci, ba sai annabi mu ba, in aka zaga kowanne annabi mu, in aka zaga a wajen mu, shine hukuncin me? Hukuncin kisa ne. An gane da kyau, domin la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma bambanta tsakanin annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo. Ayusabbu uswatuna alhabibu faman ladhi yabqa idha lam taghdab alaqwam, la ishna illa man tasil li muhammadin yawman li anna almuslimina kiram. Ba ta yiwa a zagi manzon Allah, muna raye matukar muna raye, aka zagi manzon Allah, to sai mun dauki mataki, ko ba haka ba? Ko ni kadai ne ke wannan magana? Na ce mu ne, dan na san kuma haka ne. Kada Allah ya sa kunnuwan mu su ji cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in muka ji wannan, to sai dai bayan rayuwar mu da ikon Allah, ko da yake ba mu fatan wannan ta faru. Yan uwa masu girma, da ƙarshe idan muka manta ba, a sati biyu da suka gabata na nemi addu'a ta wani alkhairi da nace yake tinkaro ni, wanda yana da kyau in yi bayanin wannan alkhairin, na saboda na san mutane suna jira in yi ƙarin bayani. To alkhairin shine, akwai ɗaya daga cikin malumanmu wanda ya nemi da kada in gayi sunansa, wanda Allah ya saka ma wannan malami alkhairi, wanda ba zan taɓa manta da shi a cikin rayuwata ba. Alaƙar mu dai, mu shaƙo da juna wani balaguro ne da muka yi a kwanaki, ta wannan hanyar muka shaƙo. Ko da yake kamin balaguron ma ina zuwa majalisinsa, wanda har yanzu ina ɗaukan karatu a majalisinsa. To ɗaya daga cikin masu kamfunna ne na harakan jirage, masu harakan jirage na tikitan jirgi, ma'ana su aikinsu shine duk balaguron da za ka yi a duniya ko ina ne, su suna baka tikitan jirgi, kuma in kana so suna kama maka otel tun daga nan niyan Niger. Haka in kana so in ka tafi ma kana son mota da za ka yi yawo da ita a duniya, suna iya samun maka wannan. Kinan kamfani ne mai harakan voyage a cikin duniya ko ina. To sai ya kasance mutunan yana so ya bude bangaren haji da umara, domin mafi yawancin masu ajens ta aikin haji da umara suna ciran tikiti a wajensa. To sai diya suka yi ta bashi shawara, me zai sa shi ma ba zai shiga wannan harakar ba,
domin shi abin ba zai zo masa da sauki tunda yana harakan tikitin jirgi da harakan visa. To yanzu bayan yayi tunanin wannan shine sai yaga wannan malamin da nake ce muku hafizahullahu ta'ala akan cewa yana so ya bude wannan bangaren amma yana so ya wakilta bangaren a hannunsa. Sai malamin yace to nagode da wannan yadda da kai mini amma ni bani da isasshen lokaci amma zan duba daga cikin ƴan uwa wanda na yadda da shi wanda in kasa in na hada ka da shi kamar da ni ne kake yi zan duba in ga wanda ya dace sai in hada kai ce malam babu lahi duk wanda kasa da shi zamu yi aiki. To shine malam kwana biyu sai kira ni a waya yace yana so mu yi magana yanzu in isko sa nazo a majalisin sa na isko sa muka yi magana ya gaya mini ai ga abin da yasa ya kira wani yayi tunani wanda ya ga ya dace ni ne in na yadda in je in yi shawara in yi istikhara sai ya hada ni da shi. Bayan na shi na istikhara na yi shawara na gaya masa da cewa na yadda da ƙarshe yace abin da yasa ya so ni da wannan aikin don shi aikin duk haji da umaran da za a je tare da kai za a je yace shi kuma tahiyya aikin haji da umara lokaci zuwa lokaci ga wanda yake mai da'awa hanya ce a gare su ta ƙarin ilimi domin akwai malamai a harami suna baza ilimi akwai daurori da ake zaka samu dama ta samun halartar daurori bayan wannan zaka samu alaka da malamai na ciki da na waje ta hanyar wannan aikin haji da umara kin yace dan yana suna da wannan ne ya nemi ni da wannan aikin yanzu ya hada ni da shi zancen da ma nake muku har mun shirye umara ta farko da za a yi sai dai lil asaf umarar da aka shirya mun hadu da mutunan sati guda ya saura a je umarar sai ki cewa wallahi da a ce sauran sati biyu muka hadu da tare da ni za a je wannan umarar amma yanzu lokaci ya kore in yi masa afuwa sai umara ta gaba sai a fara tahiyya tare da ni a wannan lokacin muka shirya daura a kawo mini sakwata muka shirya daura ga wanda za a tai da su umara tare da shi malamin mu bi muka zo muka yi ma mutanen daura don abun mamaki karo na farko da ya bude umara lokaci guda ya samu kusan mutum 30 shi da kan shi yake mamaki ke ka san farawa da abu a ce an fara da mutum 30 to ka san ko a nan gaba ana tsammanin za a ci gaba to muka yi formation ta umara wanda kamin wannan formation kin a cikin wannan satin na sadaukar da wannan lokacin har ma muka rubuta wani littafi wanda ga littafi shine dalilul mu'tamir gidde perelinage de la umra wanda wannan littafi muka rubuta aka raba ga wanda za su yi a umara akan shi muka yi musu promotion kina wannan shine albishirin da nace muku a wannan kwanakin nace muku alkhairi ne da ni da ku dan saboda yanzu kenan hanya ce wanda duk wanda yake son zuwa umara da haji yame ya tuntube ni kuma wai ba dai in kun yi ba kun yi mini to hakan ku za ku yi ma domin wannan agency muna tsammanin za ta bambanta da saura dan me yasa dan shi yana da alaka da masu jirage kenan ba za a samu matsalan mi ba jirgi yana da alaka da masu hotel kenan ba za a samu mi ba ba za a samu matsalan hotel ba wannan shi yasa muke tsammanin wanda zai iya kasancewa na daban domin balarabe ne daga cikin larabawa na meke da suna nan Niger wannan shine kenan a takaice muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa wannan aikin ya kasance alkhairi a gare ni da mu gaba daya inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah.